Manunia. Ci gaba da tattauna batun tatabur da aka samu a zanga-zangar zungurin gwamnatin da ta nemi ta jirkice zuwa tawaye.
Mutane suna ganin cewa masu gara sun daga tutar Rasha ne saboda shi ma akwai sabo guda biyu ko guda uku kai.
Ba kuskure bane in aka ce jawabin da shugaban kasa yayi yana daga cikin abin da ya kara cinzura mutane suka ci gaba da fitowa wannan zanga-zanga.
Masana da mafasabaki ko cewa suke a yanzu ya zama dole ne gwamnati ta dora sabuwar sanwar sauke sabbin sauye-sauye.
Wajibi ne ta dawo da tallafin man fetur ko da wucin gadi sannan kuma gwamnati ta sa dokar ta bace akan abinci
wani masanin harkar harkallar mai a Najeriya kuwa cewa yake ai baiwa matatar man Dangote dama kadai ka iya isa karfafa darajar naira da ta karairaye
ana son talaka ya samu sauki kan maganar man nan da ake cewa ana shigowa da shi ana biyan subsidy crude oil da ake cewa za a ba Dangote a bashi ina tabbatar muku da cewa Najeriya za ta samu sauki dala sai ta kare
wadannan fasomin ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a kai tsaye shiri na 181 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin ya share wa masu sauraron sha'awaye me yuwa kuma gaza ganin shirin share hawayen masu zanga-zanga a Najeriya a farkon makon nan ne yasa suka fi manya-manyan garuruwa suka mamaye masani karkokin tsaro a Najeriya Manjo Yashin Komertaya ya ce jimirin jinkirin jibge maganin matsalolin masu zanga-zangan ne ma yasa suka sauya salon jirwaye
ba kuskure bane in aka ce jawabin da shugaban kasa yayi yana daga cikin abin da ya kara cinzura mutane suka ci gaba da fitowa wannan zanga-zanga duba da cewa a duk fadi da kuma yawan wannan abubuwan da ya bujiro da su babu abu ɗaya da yake na buƙatar da masu zanga-zangan nan suka gabatar a gare shi ne na biyu kuma a ciki zaka ga har ila yau babu abin da ya shafi bangaren tsaro wanda yake shine al'amarin da ya addabi arewacin Najeriya musamman arewa ta gabas da kuma arewa ta yamma to yin biris da shiru da waɗannan abubuwa ya nuna kaman shi waɗannan basu dame shi ba kenan kuma musamman abin da ya shafi cire tallafin man da yayi ake cewa ya dawo da shi tunda talaka suka jibe an fito shi ba kenan ka ga ina so shi ya ban kansa ne ya tursasa mutane akan wani kuduri nashi to wannan ya sa matasa da yawa sai suna gani ai ba abin da za a lamunta bane za a ci gaba da fitowa ana zanga-zanga kuma har ila yau suna ganin cewa soja ma su dawo duba da cewa duk da yawan so ɗin su matasan ba su san mulkin sojan ba amma mulkin soja abin da Bahaushe ke cewa shine wato abin da ya koro bera ya zo ya fada wuta to ya fi wutan nan zafi kuma hana yin zanga-zangan nan dama mun sha fada in fa aka dage akan sai an hana ta to kaman ana jinkirta juyin juyi hali ne da zai iya zuwa ya faru a nan gaba a wannan ƙasa Allah ya kiyaye
game da daga tutocin rashin da masu zanga-zangar a Najeriya suka yi kuwa masani akan tarihin siyasa Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu na gidan tarihi na Arewa to Arewa House ne ya baje bayanin bayyana wa duniya dalla-dallan dalilan daga tutocin a maimakon
walai mutane suna ganin cewa masu zanga-zanga sun daga tutar Rasha ne saboda ma akwai sabo guda biyu ko guda uku kai da farko din suna ganin cewa yanshi ya sun shiga cikin wannan zanga-zanga domin ita kasar Rasha tana da kyakkyawan alaka da kasar Iran sannan wadansu kuma suna ganin a'a yan zanga-zanga sun daga tutar Rasha ne saboda suna so sun jawo hankalin gwamnatin Najeriya cewa tun da su Rasha tana fada da kasashen Turai musamman kasar America da kasar Ingila da kasar Faransa to su kuma shugaban Najeriya suna kyakkyawan alaka da kasar Ingila da kasar America da kasar Faransa saboda idan suka tun Rasha to dole gwamnatin Najeriya ta zo ta saurare su to wa'annan kawale guda biyu ko ne ka kalle shi kai nazari a kansa za ka ga cewa yana da dan kanshin gaskiya babban dalilin amurka amurka kamar mu roshi nan abinda suka yi na daga tutan kasar Rasha gaskiya ba su kyauta ba don wannan ba karamin kuskure bane a cikin kasanka je ka dauki tutan kasa in ba ainihin hukumomin diplomasiya da ake da shi ba sannan bi kuma jawabin sa tabbas mutane sun so kai tsaye gashi abinda ya dauka matakin da dauka kan maganan man fetur akan harkan tsaro akan harkan wata lantarki to biye wannan magana ba wannan shi mutane suke ganin saka daga jiga zama a saka karfi to kan titi tunda shiga mun kasa tabbas ya dawo ya ci a dawo a hakuri a zauna a tattauna to ina ganin ya bada kafa da kuma ta ce za a samu tattauna in ba su yi ba akwai zabi na zuwa mu ga cewa za mu saki shugabannin mu akan dukkan madafin iko domin ganin cewa za su biya mu bukatun mu
ganin yadda masu zanga zangar a Najeriya kuma suka koma maganar tattara taron addu'o'i da azumin neman mafita ya sa komar riya ya shaibu ungoggon da ke fashin baki ga yawo duniya cewa kamata yayi da gwamnati ma ta daina wani kewaye kewaye
ba wani sabon abu bane faruwar yin haka domin gwaji ake ta yi saboda haka shiga cikin addu'a da ake yanzu wani mataki ne na gaba bayan da abubuwan da aka gurgurda ba su ba
kenan wannan yana nufin cewa matasan nan za su ci gaba da bullo da hanyoyi da za su gwada don su samu nasara kenan
ai tunda suka huda suka ga jini to za su yi ta fitowa da abubuwa iri daban-daban matakin kawai da ya kamata gwamnati ta yi shine ta dau matakan da ya kamata na farko akwai maganar man fetur din nan wajibi ne ta dawo da tallafin man fetur koda na wucin gadi domin ta yi tanade-tanade don abinda zai mai gurbin fetur na ta tabbatar da cewa duk kan jihohin nan akalla akwai CNG stations din nan akalla guda biyar a kowace jiha sannan kuma gwamnati ta sa dokar ta bace akan abinci
wa kuma rai kuna ta cewa dokar ta bace me yake nufi ne
dokar ta bace abinda ake nufi shine gwamnati ta sa dukkan hankalinta gaba daya akan wani abu da ya shafi abinci tun daga kan gishiri magi dawa gero doya garin kwaki zuwa shinkafa duk wani nau'i na abinci da abin da yake tattare da harkar abinci shine kamar LPG gas din girki duk asa dokar ta bace akan wani abu da ya shafi abinci fulici kawai ya isa ya saukar da abincin nan
tsohon gwamnatin jihar Kanawa Malam Ibrahim Shekaro kuwa cewa yake ai wajibi ne ma gwamnati ta gaggauta tallafawa talakawa idan tana son wannan matsala ta kwarinye
shugaba kullun ya kamata ya dinga la'akari da yanayi da halin da ake ciki a yanzu babu hujja a dinga diban biliyoyi ana gine-gine ana kwalliya ana yin wasu al'amuran da basu dace a koma kan al'amuran da suka damu mutane a dau duk wani mataki ko nawa za a kashe wajen daukan matakai a sauƙaƙawa al'umma al'amarin rayuwa Malam Aminu Kano yana cewa duk gwamnati da gwamnati za ta maka idan wannan tsarin bai kawo hanyar sauƙaƙa kwanan tuwo ba ita wannan dishirme an sa ana kokari ba magana a fito da tantan abinci a raba ko a sayar da sauki ba a fito da tsari ne yanzu da kuma na zango mai tsawo me za a yi ne don a sauƙaƙa wa mutane kwanan tuwo abin da za su ci domin idan ka sami nasarar sauƙaƙa wa mutane na abinci to wallahi za a samu zaman lafiya wajen kashi 80 ko 90 a cikin al'umma
game da maganar murgina wa matatan man Dangote mai kuwa masani akan harkokin mai a Najeriya Malam Sada Dukkune daddale dalla dallan wajabcin ta ce man fetur din a matatan mai ta Dangote kai tsaye
ina tabbatar muku da cewa idan Dangote refinery ta tashi kasan nan za ta samu sauki millions of dollars da ake hiddawa ana cewa ana yo ana importing mai to gashi gida idan gaskiya ne a bashi crude oil refining kasa ta samu sauki duk duniya ba inda ake irin wannan abu sai Najeriya ba kasar da zaka je ka invest in over $20 billion a economy na wannan kasar sannan a ce maka a'a abinda kai ba daidai bane ba me yasa ya kafin su fa kafin ya fara a ce mashi a'a wannan machine da ya kawo bai da kyau kuma machine din nan ai ba ɗan Najeriya suka yi aikin nan ba ana cewa Dangote refinery ba ta refining mai ba ta kaza ya mai refining din an ce ba mai kyau bane sai ga ya kuma ya kunyata su to kuma maganar da ake cewa NNPC ita za ta bashi crude oil shin wai za ta bashi idan ana son Najeriya ta ci gaba in ana son talakai samu sauki kan maganar man nan da ake cewa ana biyan subsidy to ga Dangote ga refinery sa duk duniya ba inda za a yi wannan refinery a ce ana ta aiki sai Najeriya saboda haka ina kira shugaban kasa ya gaggauta cewa lalle crude oil da ake cewa za a ba Dangote a bashi a gani in ba a samu sauki kasar nan ba ina tabbatar muku da cewa Najeriya za ta samu sauki dala sai ta kare
kadaka iyaka batutuwan da zamu yabbaje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu damar alai domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1022 ne su yi sallamar cikin kujirin da suke ganin sun mamaye kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirin ya zo muku musamman ma da Muhammad Hafiz Baballe da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu boye-boye ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.